daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na Murya Ankara a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu ka ta tashoshin VOA a Free akan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da Murai Alawar da Alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauraron abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin da wannan hantsi.
If you don't have good hadi bulletin please.
Yace abinda muka ga ya musu shine su jira a kammala hanyoyi kuma su jira a samu hauhawar hada-hada a wannan tashar tudu kafin mu kaddashin shugaban kasa ko shugaban kasa yazo ya kaddamar da wannan aiki.
Za mu kawo muku rahoto kan tashoshin jirgin ruwa na kan tudu a Kaduna. Usman Kabara zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba. Za mu kawo muku sharhin da wasu jaridun Ghana suka yi, sannan ku saurari wasu daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana a filin ra'ayi daga bakin mu shi. Yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna.
Masauri assalamu alaikum. Babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai wanzar da zaman lafiya ya faɗa jiya Laraba cewa yarjejeniyar da aka cimma na dakatar da buɗe wuta a ƙasar Sudan ta Kudu bai tasiri ba domin ko har yanzu ƙasar na cikin halin zaman ɗarɗar. Har yanzu ana zaman tankiya duk ko da yake an cimma matsaya na dakatar da buɗe wuta wanda shugaban ƙasar Salva Kiir ya amince da shi. Yanzu haka dai ana ci gaba da faɗa a wasu sassan ƙasar kamar yadda Jim Pera Luxurious ya shaidawa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya. Yace misali arewacin kasar sojojin gwamnati sun fitattaki sojojin yan adawa daga wurin da suke da karfi a yammacin kogin Nilu sai kuma a gabashin sojoji a gabashin kasar sojojin sun karbe garuruwan dake arewacin Jonggol yayin da kuma a yammaci ana samun fada tsakanin sojojin gwamnati da na yan adawa a yankin Wau sai kuma a kudanci wanda yanzu haka garuruwan dake yankin Equatorial mutane duk sun watse sun bar garuruwan sun koma Kango. A jiya Laraba ne mayakan kungiyar ISIS ta tarwatsa babban masallacin nan na Al-Nuri ɗaya daga cikin masallatun da ke da ɗimbin tasiri da taswiran addini mai kyawu na ƙasar Iraki. Jiya Laraba da dare Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya ba da sanarwa a hukumance a dandalinsa na Twitter cewa 'yan kungiyar IS sun lalata masallacin. Yanzu haka dai jami'an tsaro sun kulle wannan wuri kamar yadda mahukuntar ƙasar ta Iraki da kwamandan Amurka ke cewa. Sun kare ta ikirarin 'yan propagandan kungiyar IS da suke zargin cewa jiragen saman yakin taron dangi ne suka ruguza masallacin inda nan ne shugaban masu ikirarin jihadin Abubakar al-Baghdadi ya bayyana a matsayin fadar daularsa a shekarar 2014 bayan mayakan sun samu nasarar karbe wurare masu yawan gaske a ƙasar ta Iraki da dama da kuma Syria. Yanzu dai tun sama da sati ɗaya kenan sojojin Iraki masu goyon bayan sojojin Amurka suke ƙara dannawa zuwa sauran wurin da ke ƙarƙashin kungiyar ta IS a birni na biyu mafi girma a ƙasar ta Iraki. Dakarun na fatan ganin sun gaggauta kwace masallacin domin ganin bikin ƙaramar sallah na ƙarama na dab da karatowa domin ana sa ran a yi sallah ne a ranar 25 ko kuma 26 ga wannan watan a ƙasar ta Iraki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. An gudanar da bikin karamawa na ajiye furanni da manya-manyan hotuna na yarinyar nan matashiya Nesbra Hassanem da aka yi wa kisan gilla a jihar Virginia da ke nan Amurka. An yi wannan bikin ne a jiyar Laraba da safi a unguwar Donport Circle nan Washington DC. Tun daga ranar Talata ne mutane suka fara tururuwa a wannan wuri suna aje furannin kallo tare da kunna kendir domin karamar marjaya Nebra Hasman ya shekaru 17 wanda wani dan taliki ya yi mata bugun ya ta bugun da wani sandan da ake bugawa sanda ake kira wato turanci baseball har sai da ya ga ta mutu. Wannan lamari dai ya faru ne a wata unguwa a jihar Virginia. An kama wani mutum mai suna Darwin Martinez Torres dan shekara 22 da haihuwa aka caje shi da laifin kashe wannan budurwa. An yi zargin cewa shi ne ya koyi Nebra da abokanta a wani kududdufi inda aka ga nan ne kuma aka gano gawarta. 'Yan sanda sun yi ma Martinez tambayoyi da aka same shi kusa da inda al'amarin ya faru tun dai aka yi jana'izar ita wannan baiwar Allah. Wasu jami'an gwamnatin Amurka sun shaidawa majalisar dokokin kasar cewa kotun tama babu kasar Rasha ta yi shiri a zaben shugaban kasar Amurka wanda aka gudana a shekarar ta gabata da niyyar taimakawa hamshakin mai kunnan Donald Trump samun nasarar zaman shugaban kasar Amurka. To amma jami'an suka ce ba wata shaidar da ke nuna cewa kasar ta Rasha ta canza kur'un da aka jefa a wannan zabe. Tsohon shugaban hukumar tsaron cikin gida Jay Johnson ya shaidawa kwamitin kula da bayanan sirri na majalisar wakilan da ke sauraron raunin da ake tuma kasar Rasha ta taka wajen zaben shugaban kasar Amurka ta yin shishigi ga kwamfutoci a headquarters jam'iyyar Democrat a nan Washington. Yace wannan yunkurin da ake tumar kasar ta Rasha da yin shishigi bai cimma nasara ba domin ko kwamfutocin kasar Amurka sun fi karfin ai musu wannan kutsan.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Ministan sifiri na Najeriya Rotimi Amechi ya kai ziyara gane mai idanunsa yadda aiki ke tafiya a tashar jirgin ruwa na kan tudu a Kaduna inda yace da sauran aiki kama a kai ga bude tashar. Ga rahoton da Isa Lawali Kara ya aika mana.
Da yake jawabi jim kadan bayan zagayen gani da ida game da tashar jirgin ruwa ta kan tudu a nan garin Kaduna, ministan sifiri na tarayyar Najeriya Rotimi Amechi ya ce za a kaddamar da wannan tashar tudu ne kawai idan an kammala gina hanyoyi.
What we told them is wait for the completion of the roads, wait for more activities like the airport before we get the acting president or the president to commission it. If you don't have road, how do you collect your goods?
Ya ce abinda muka gaya musu shine su jira a kammala hanyoyi kuma su jira a samu hauhawar hada-hada a wannan tashar tudu kafin mu kaddashin shugaban kasa ko shugaban kasa yazo ya kaddamar da wannan aiki. Don idan babu hanyoyi to ta yaya ne mutane za su rinka daukan kayayyakin su idan an kawo? To ko ce riba gwamnatin jihar Kaduna ke ganin za ta ci da kaddamar da wannan tashar jiragen ruwa ta kan tudu da za a yi a garin Kaduna? Gwamna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i na cikin tawagar ministan da suka zagaya don ganewa idan su
ɗan kasuwar mu na nan arewa zai rage musu wahalan zuwa Lagos da kudin da suke kashewa hotel a Lagos da sauransu da sauransu. Daga nan duk abinda wanda zai je iko a Papa Port ko Tinkan yayi za ka iya yi daga nan. So babban abu ne wanda zai kawo ma ƴan kasuwan jihohin arewa sauki. Shi yasa muka ba da goyon baya. Na biyu, wannan wuri zai dauki ma'aikata aiki da yawa ɗaruruwa zuwa Dubai. Wa'annan ayyuka su ne abinda yake sa muke kishin bin taimaka mu a gama wannan aikin, domin jihar Kaduna muna da mutane wurin miliyan 10, kashi 85 daga cikin 100, fiye da miliyan 8 matasa ne wanda ba su kai shekara 35 ba. Babban abinda suke bukata shine aikin yi, saboda haka duk wanda zai kawo mana aiki daya, biyu, uku, balle ɗaruruwan aiki a Kaduna, wannan gwamnati za ta bashi goyon baya. Shi yasa tunda muka zo muka ba su goyon baya har aka kawo wannan, yanzu kuma wannan hanyar da za ta shigo nan zamu sake za a gina sabuwar hanya wanda za ta dauki trailoli masu nauyi. Sannan sun nuna mana suna son wata sabuwar hanya domin a samu hanyoyi biyu shiga nan da fita nan, kada a samu cinkoso. Kuma in Allah ya yarda, ko da yake bamu da kudi, zamu nemi duk ko bashi zamu ci, zamu nemo mu gina musu wannan hanyar.
Shi kuwa shugaban hukumar da ke kula da hada-hadar jiragen ruwan tarayyar Najeriya Barista Hassan Bello cewa duk da yake dai ba a riga an kaddamar da wannan tashar tudu ba, amma dai an riga an fara hada-hada.
Ta fara aiki in Allah ya so, amma za a zo a kaddamar da ita kamar yadda ka ji gwamna da minista sun faɗa.
Isa Lawli Kara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Gaida Lawali Sai Kara, za mu kawo muku shirin na kasa ba kasa ba, kamar na sai a ci gaba da shakata da wannan fefe da ke bisa inji.
Yeah.
da masu aro yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba
nakasa ba za ta san kasawa ba mai nakasa da shi kai ilmiya
mai sauraro barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmed zan gabatar a yau zamu tattauna ne tare da wani bawan Allah wanda ba bako bane a wannan shirin wanda kuma yake da wata kungiya a birnin Ikko wanda yana daga cikin manyan jigajigai ko kuma membobin kungiya ta nakasassu domin ganin cewa sun samu abin da ya kamata su samu daidai da kowane dan adam wanda zamu tattauna da shi a yanda ya kwashe makonni a birnin Geneva ta kasar Switzerland daga nan kuma suka dungumo suka taho birnin New York domin yin wani taro na majalisar dinkin duniya duk da akan harkar mutane masu bukata ta musamman saboda haka sai a biyo mu
nakasa ba kasawa ba
assalamu alaikum
wa alaikum salam
dawa muke magana
Allah ne basharu
kai dai ba bako bane a cikin shirin da kasa ba kasawa ba to amma ka ga ya jama'a daga ina ka bullo
ni dai dan bantaje daga karaman hukumar Ukare a Tarara amma ni ne director na wata kungiya kafa nan Lagos na matafi kuma ni ne ke wakiltar Nigeria ungiyan dokan na kasassun duniya da ita majalisar dinkin duniya ke kiro.
Haka. To kwanaki na yi maka waya kana wannan kasa ta Switzerland, kasar Switzerland wato can a Geneva. Sannan kuma muka sake magana da kai muka yi ta sabani a waya wancan makon ni ko biyu ne da suka wuce tsakanin New York da ka zo nan Amurka. Shin me ya kai ka Geneva har ka hauro kuma daga nan ka yo nan Amurka? Me ya kawo ku me kuka yi a wuraren nan?
Dokan na kasassun duniya din nan akwai wata committee da ita majalisar dinkin duniya kafa wannan committee ne zai dinga kula da yanda kasashe suke amfani da dokan a kasashen su su kula da kasassun kasashen su so kowane kasa zai dinga tura rahoton nasu yanda suke kula da kasassun so in sun tura kuma committee ne za ta duba ta bincika ta ce ko lalle ne abinda suke yi kenan ko ba haka ba kuma su gaya musu inda ya kamata su yi gyare-gyare samun nakasassun kasashen su su ji daɗin dokan ne. So banda wannan kuma kowane shekara duk kasashen da suka taba hannu a wannan doka na majalisar dinkin duniya din nan kowane shekara ana taron kasashen din nan a New York a headquarters nasu na majalisar dinkin duniya to an zo taron nan ana tattauna yanda da ci gaba da dokan nan yanda da karfafa mishi kowane kasa su san abin da ya kamata su yi kuma a wayar da kan su san cewa abin da suke yi daidai ne ko ba daidai ba na kuma mutane za su fito da fefofi iri-iri kwana uku din nan akwai ƙungiyoyi daban-daban su ma suna ɗan tarurruka ƙanana da ake kira side event to wannan suna da yawa so irin ƙungiyoyi masu zaman kansu na so suke yin irin wannan tarurruka
amma yanzu misali wannan da kuka zo na New York din ina kuka ba da ƙarfi ko in ce ina kai ka ba da ƙarfi ne ka ba da ƙarfi akai
ni dai akwai babban taron din wanda kowane kasa zai zo ya gaya ma duniya cewa kowane kasa zai kawo dan paper da ya rubuta cewa ga yanda mu dai muke kula da kasassun mu a kasashen mu gashi-gashi so amma mu ƙungiyoyin masu zaman kansu din nan yanda nake ana tarurruka iri-iri to wayansu taro an yi akan maganan mata wani taro kuma an yi yanda kasashe da su hada kai da juna su yi kokari su san cewa dokan nan ya ci gaba tsakanin kasa da kasa yanda kasashe za su taimaki junansu masu karfin da mara karfin su san yanda za su taimaki junansu da sauransu iri so ni na shiga side event din nan guda kusan biyar guda daya ni ne menene moderator ne
cikin masu jan akala
to ni na shiga daya wannan kuma akan yanda ungiyoyi irin wanda kungiyoyi da su kai da kai su taimake juna na ni ne nayi wannan kuma akwai wanzu side men guda biyu da na bada paper a kai na yanda da tabbata cewa na kasasu dai an sa su a gaba duk abinda ake yi a kasashe duk tarurrukan da dai duk program da dai a san cewa na kasasu kuma inclusive development kowani magana da dai dai ba a son sai an gama tukun a ce ta ko na kasasu ku zo ana son a dinga damawa ne na kasasu ba wai daga baya ne da a ce
ku zo na kwanan ma
in ana yin abu ku zo mu zauna tare mu yi shawara tare kuma ku bada naku guduma kuma lokacin da da ci gaba da aikin a tabbata cewa na kasasu ma su ma suna cikin wanda da su gudanar da ayyuka ba wai an gama zanawa ba sace ku je ku zauna gefe da
wato dai ku daina zuwa a alakoro
shine ai ana son kowa a dama da kowa abinda muke kira equal partners
masu ruwa da tsaki dukan ku da ku da kowa
yawa haka ne
to amma yanzu misali mallan Dalami daga bara zuwa bana na san duk ka ji wannan tarurruka haka ne
to wannan na New York din nan ba kullun ne muke tafiya ba amma na Geneva din nan tunda mu muna cikin kungiyan na shekara hudu to muna tafiya Geneva so biyu a shekara mun je na farko daga March zuwa watan March zuwa April sai daga watan Augusta zuwa September
to amma misali yanzu akwai wani bambanci ko wani dan cigaba da aka samu ko kuma baya ne daga bara zuwa bana a maganar harkan nan ta nakasassu ko kuma masu bukata ta musamman
so ya dangantaka da kasashe daga wannan kasa zuwa wannan kasa akwai cigaba wayansu kuma ba a ganin komai ma kana so tsaya chip ne
shirin da kasa ba kasa ba yana son ya ji wace kasa da wace kasa ce ke abun kai wace kasa ce ke kuma alawa dai
to kasan akwai kasan America bata rattaba hannu a cikin abin ba domin ce su kan sun riga sun ci gaba a maganan na kasasu to irin kasashen su Scandinavia din nan su Sweden Denmark Norway wannan da ce ai sun yi nisa sosai sun yi nisa kuma irin namu a kasashen Africa to
gashi
nan dai muna dan bugawa amma kai ba wani ci gaba sosai da damu ce a zo a gani din nan
to hakan bai buge muku guya ku masu fafutuka
dole ne mu ci gaba da buge-buge mu shiga mu fita din mu san cewa ba manta da mu ba domin kasashen mu ma suna zuwa tarurrukan nan to in sun je kuma su ma suna gani abin da ke faruwa a duniya to mun sun dawo kuma mu ma mun je mun dawo da su kuma sai mu sa su a gaba cewa to gashi ba
kun fa gani
kuma muka ji abin nan ga abin da aka ce ga abin da kuka gani to mu ma ana son a mana abin da aka gani a waje
haka to amma misali yanzu kaman irin kasashen mu da suke gida musamman Najeriya da nan muka fi sani na kasassu zaka ga wahalhalun da suke ciki kowa ya sani su kansu sun sani amma fa ni kullun nazo ina wannan shirin nakan yi magana akan cewa baran nan kullun ina magana me kungiyoyin ku suke yi akai saboda wani lokaci ka san dan adam fa mallan Dalami Basharu sai an tirsasa masa yake barin abu ba dan Allah ba sai kaga sai an matsa masa bara na kasassu ana kukun nacin bara
baran nan kaman ya bambanta bangare akwai wanda suke baran nan ko abinda ka ba su ma ba da su daina ba akwai wasu wanda suka mai da baran din ma kaman wani kasuwanci kowa ya san da wannan kuma akwai wasu kaman dole ne ma su yi bara irin wannan ne ma da a tausaya musu kuma akwai wasu wanda suna son su bar baran din amma kuma ba hanya to shine muke ce da turanci babu political will yan siyasa kaman ba su damu da maganan din nan ba aka ga wani dan siyasa ya tashi a majalisa ya ce to dole da mu yi abu akan wannan dole amma shikenan ya kare akan magana ba da ci gaba a ce to me da mu yi ya da mu yi ya da mu tura abin nan mu tsaye da shi a'a so ba mu gwamnati ba ta da kaman karfin hali ta san cewa abin nan an tsaye da shi duk kudaden da ake ta kan karba ko ta yana nan ya kamata a tofa kudin nan a cikin irin aikin da ya kamata a yi ma na kasa so amma babu an bar mu kaman wayan su saniyan ware ne ko me ake cewa
to mallan dallami bashar sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon zamu jisa daga inda ka tsaya
na kasa ba kasawa ba
yanzu kan a madadin duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala sai kuma Julie Letters Question Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
a gaida malamai bikirin tsadda tsohuwar babbar rojojin kasar Ghana a zaman bangare na majalisar dattijai yana daga cikin rahotanni da suka dauki hankalin wasu jaridun Ghana baba gare ka
fara sharhin jaridu ne da jaridar The Statesman wacce ta rawaito cewar shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya rantsadda tsohuwar babban alƙaliyar kasar Justice Georgina Wood a matsayin mamba na majalisar dattawan kasar jaridar ta ce idan mai karatu bai manta ba a ranar 14 ga watan Fabrairu shekarar 2017 ne shugaban kasar ya bayyana yadda kundin tsarin mulkin kasar ya shirya majalisar dattawan kasa wanda wajibi ne a sa tsoho ko tsohuwar babban alƙali ko babban alƙaliya a cikin majalisar bisa wasu ayoyin dokar kasar to amma ba ta ba samu hakan ba saboda manyan alƙalan suna mutuwa akan aiki kafin su ritaya jaridar Justice Watch ta ce shugaban kasar ya rantsar da Justice Georgina Wood a matsayin tsohuwar babban alƙaliya ta farko a cikin majalisar dattawan kasar jaridar ta ce da yake jawabi a wurin rantsar da ita shugaban kasar ya ce majalisar za ta ci moriyar kwarewar wannan babban alƙaliyar wacce ta yi rayuwarta a cikin bautar kasa A wata sabuwa kuma, jaridar Justice Watch ta sake rawaito cewar shugaban kasar Nana Akufo Addo ya rantsar da sabuwar babban alƙaliya ta Ghana, Justice Sufaya Abinabuafu Akufo, wacce za ta jagoranci sashen shari'ar Ghana kuma ta ƙara tabbatar da sashen na cin gashin kanshi. Jaridar ta ce shugaban Akufo Addo ya ce sabuwar babban alƙaliyar za ta ƙara wa sashen shari'ar kasar kima da ma kasar baki daya. Bayan tsohuwar babban alƙaliya Justice Georgina Wood da wasu manyan alƙalai sun yi bakin kokarin su. Jaridar Justice Watch ta ce shugaban kasar ya ambato irin kwarewarta da himmanta wurin aiki da kuma tsananin fahimtar wannan aikin da tabbatar da gaskiya da adalci tun tana lauya har ta zama alƙaliya kuma dalilin haka ne tsohon shugaban Ghana JJ Rawlings ya nada ta alƙaliyar kotun koli a ranar 30 ga watan Mayu shekarar 1995 kimanin shekaru 22 da suka shuɗe sai kuma jaridar Telegraph wacce ta rawaito cewa ministan harkokin cikin gida Ambrose Jerry ya sanar cewa ranar Litinin 26 ga wannan watan Yuni rana ce ta hutu ga al'ummar Ghana jaridar Telegraph ta ce a wata sanarwa da ministan cikin gidan ya sanya wa hannu na cewar wannan ranar hutu rana ce da musulmin Ghana za su gudanar da bukukuwan karaman sallah a fadin kasar baki daya jaridar ta ce ranar karaman sallah rana ce mai muhimmanci ga musulmin duniya baki daya kuma a cikin ta ne ake bukin kawo karshen azumin watan Ramadana wata mai tsarki a shekarar musulmi Jaridar Telegraph ta ce an fara azumin na bana a ranar Juma'a 26 ga watan Mayu kana yake karewa kuma a ranar Asabar 24 ga wannan watan Yuni. Da wannan muka kawo karshen sharhin jaridun mu na Ghana. Baba ya kuma kiri sashen Hausa na muryar America.
Albarkacin watan azumi ga nasiha kan zaman lafiya daga bakin Sheikh Muhammad bin Usman.
Hulɗar da ta kamata wanda yake ba musulmi ba ai kusan a wannan lokacin ne ma ya kamata ka nuna kana da wani sako da ya kamata ka mika mai karka cuce shi karka yaudare shi inda ma zai zage ka ka ce kai hakuri ni musulmi ne azumi nake yi har ma lokacin shan ruwa tunda nan America za ga mutuna da abokanai da yawa wanda suke musulmi ba wasu ma suna sha'awar su ji me kake cewa to sai ka ce zo in baka abu kaza ka ci wannan shi ake ce da shi shan ruwa ga wannan abincin na baka dan nuna maka kyakkyawan hali irin na addinin mu har ma ka kai masa ziyara dan ka iyar masa da sakon musulunci karka zalunce shi kamar da na faɗa kuma labi'unka su nuna cewa lallai kana da sakon da ya kamata ya bar abin da yake kai dawo kan naka ta hanyar gamsarwa ba ta hanyar rigima ba saboda mai abin faɗa a baya faɗa
to Allah ya samu dace ana tare da sashin Hausa na Murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe 3:25 ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kabari akwatin sakunni
Assalamu alaikum ma'aikatan sashin Hausa na Murya Amurka ni ne Usman mai charge handset kare shanu Olodo Ogun Nigeria ina taya murna ga Muhammadu bin Salman magajin masarautar Saudiya. Ina kira a gare shi da su ji tsoron Allah su gudanar da shugabancinsa tsakaninsa da Allah daidai kwaikwayon koyarwa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama gurgudun iko. Ki nemi haɗin kan ƙasashen musulmi da zama lafiya a ko'ina suke a duniya. Kada shi yarda da Turawa da Yahudawa su cusa masa abin da ke kawo ƙiyayya da zaman gaba da fadace-fadace a tsakanin ɗan uwansa musulmi. Da ƙarshe ina yi masa addu'a Allah ya yi masa jagoranci ki shugabanci mai kyau.
Assalamu alaikum, mai magana Aminu mai kwaɗon linzami bayan kasuwa malam fashi. Wannan dattawan da ake cewa wai dattawan da suka rada kansu wai suna wai dattawa na arewa, a'a ba dai dattawan arewa ba, dattawan fitina, saboda ana bai ɗaya suna neman su tarwatsa al'umma sun zamewa arewa matsala. Akani ga Allah, irin wannan kungiyoyi da ake kirkira ana suna rijista a gwamnati ana da su. Akani ga Allah, ba kungiyoyi ne na neman zaman lafiya ba, a kungiyoyi ne na neman fitina na hausin al'umma. Akani ga Allah, ina kira gare su duk irin waɗannan kudurce-kudurcen nasu ya kamata a ce sun janye daga cikin irin waɗannan abubuwan don su banmu mazauna lafiya, mu ji da abin da ke gabanmu wanda yake damunmu. Da tsadar hatsin za mu ji koko, da tsadar dawan za mu ji koko, da tsadar shinkafa ko da tsadar rayuwa gaba ɗaya da ita za mu ji, ko da Boko Haram sun za mu ji. Saboda Allah, ai bai kamata ba, amma ana ƙara neman a nemo mana wani tashin hankalin. Assalamu alaikum, mai magana Aminu mai kwaɗon linzami bayan kasuwa malam fashi. Ku huta lafiya, na gode.
Shi ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a taƙaice.
To, a taƙaicen, babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai wanzar da zaman lafiya ya faɗa jiya Laraba cewa yarjejeniyar da aka cimma na dakatar da buɗe wuta a ƙasar Sudan ta Kudu bai yi tasiri ba, domin ko har yanzu ƙasar na cikin halin zaman ɗarɗar. Har yanzu ana zaman tankiya duk ko da yake an cimma matsaya na dakatar da buɗe wuta wanda shugaban ƙasar Salva Kiir ya amince da shi. A jiya Laraba ne mayakan ƙungiyar IS ta tarwatsa babban masallacin nan na Al-Nuri, ɗaya daga cikin masallatun da ke da ɗimbin tasiri da taswiran addini mai kyawu na ƙasar Iraki. Jiya Laraba da dare, Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya ba da sanarwa a hukumance a dandalinsa na Twitter cewa ‘yan ƙungiyar IS sun lalata masallacin. Yanzu haka dai jami'an tsaro sun kulle wannan wuri, kamar yadda mahukuntan ƙasar ta Iraki da kumandan Amurka ke cewa. Sun karyata ikirarin 'yan furofagandan ƙungiyar IS da suke zargin cewa jiragen saman yakin taron dangi ne suka ruguza masallacin, inda ne shugaban masu ikirarin jihadin Abubakar al-Baghdadi ya bayyana a matsayin fadar daularsa a shekarar 2014. An gudanar da bikin karamawa na ajiye furanni da manya-manyan hotuna na yariyar nan matashiya wadda aka yi wa kisan gilla a jihar Virginia na Amurka.
Toma da lada haka Allah ya kama ƙarshen shirin na wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin Sai Bango ya tsage da Juma'a da take shiryawa ta kuma gabatar. Kamin na madadin ladan Ibrahim a yau da ta yi gabatar da shirin, da Solomon Abu wadda ya kula da aikin gabatar da shirye-shirinmu, da ma injiniya malama Zainab Abdulrahman da Sadiq a matsa, annan ni sahaba Imam Ali Zanda ta yi sallama da ku, mu zama lafiya.